الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا تكينغ رمبوشي جهر بوشي وانا يمتشي نلهدي يومنا شاترا لوتر رمضان هجر رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم دول ايرا دليه دول اربعين دبوكوي wannan kuma yake daidai da 8 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul nur, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 23 insha Allah. Bismillah.
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'inu fi al dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim. Innal ladhina yarmuna al muhsanat, lalle wadanda suke jifan mata kamammu, al ghafilat, wadanda basu san abin da yake faruwa ba, المؤمنات وَلَنَّ سِكِيَ مُؤْمِنَيْ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَلَّا أَنْشِمَا سُجِيفًا سُ أَلَّا أَنْشُ وَلَنَّ سِكَ جَيْفِينَ سُدَزْنَهَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ كُمَ سُنَدَ عَذَابًا لِلْجِرْمَةِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. رَانَتْ دَهَرْسِنًا سُ da hannayensu da ƙafafuwansu za su ba da shaida game da abin da suke aikatawa. To, bayan Allah subhanahu wata'ala ya kirawo masu wadata da masu hannu da shuni da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bawa abin hannunsu, ya hana su cewa kasi rantsuwa a kan cewa ba za su taimakawa makusantansu da miskinai da waɗanda suke hijira saboda Allah ba. Allah ya ce su yi afuwa, waliyafu waliyasfahu. Allah ya ce su yi afuwa, su yi yafiya. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, Allah ya ce ba ku so ne Allah ya gafarta muku? ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kamar yadda muka yi karatu a jiya bayan wannan aya ta sauka sayyidina Abubakar yayi afwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya yafe wa mustahu da yaji wannan aya yake cewa wallahi ina san Allah ya min afwa ya gafarta mu don haka na yafe masa sannan ci gaba da taimaka masa wannan ayar ita ce ta sa sayyidina abin ita ce ta sa al-imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله تعالى امام اهل السنه والجماعه yake cewa kullu man zakarani fa fi hil illa mubtadi'a wa qad ja'altu aba ishaq ya'ni al-mu'tasib fi hil fi ra'aytu allah azza wa jalla yaqul wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allah lakum imam ahmad yake cewa duk wanda ya ambace ni da mummunar magana wato duk wanda ya gulmata ko ya je ya bata ni a wani wuri ce na yafe masa amma banda dan bid'a ce duk wanda ya ambace ni da wata magana mara dadi ya soke ni to na yafe masa yace illa mubtadi'an amma banda dan bid'a shi wannan tunda addini ya dau abin da yake yi wannan ba zai yafe masa ba yace dan haka na yafe wa Abu Ishaq Abu Ishaq yana nufin al-mu'tasib billah dai daga cikin halifofi na daular Abbasiya wanda a wancan lokacin suka ga gallaza wa Imam Ahmad suka gana masa azaba saboda suna kiran shi zuwa ga bid'a ya ki yadda ya ansa musu wasu malaman bid'a kamar Ahmad ibn Abi Du'at suna zuga gwamnati a lokacin dan ta dau mataki akan Imam Ahmad akai ta gallaza masa akai ta gana masa azaba shi da sauran malamai akan sai sun yadda da bid'atu khalqul qur'an amma ba su amince ba to bayan abubuwa sun lafa Imam Ahmad ya fito daga kurkuku to shine yake fadar wannan magana cewa hatta shi ba sarakin da aka zuga shi ya wahalar da ni yasa aka daure ni akai min bulala shi ma na yafe masa amma banda malamin bid'ar da shi ya dora shi akan wannan bid'a shi wannan ba zai yafe masa ba yace abin da yasa dai yafi ya saboda naji Allah yana cewa wal ya'fu wal yasfahu yi afwa su kuma yi su yafi su kawar da kai kuma yace ala tuhibbuna ala yuhibbuna ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ashe yanzu ba ku san Allah ya gafarta muku shi yasa sai yafi to bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan ayar karshen ayar ya rufe ta da wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai al-biqai burhanuddin al-biqai a cikin littafin sanad mudarrar tafsirin sa yake cewa to kada dan kada mutane karshen ayar ta sa su manta da azabar Allah da ya tanadar wa waɗanda suke mori kazafi su ji an ce Allah yana mai gafara ne mai jin kai su dauka to maganar kazafi ba wani abu bane sai Allah ya sake dawo da zancen ya kuma faɗi narko mai girma da la'ana akan wanda za su yi wa mata kamammu waɗanda ba a san su da fitsara ba su yi musu ƙazafi su yi musu ƙage su yi musu yarfi sai su ɓata musu suna Allah ce innal ladhina yarmuna al-muhsanatil ghafilati lalle waɗannan da suke jifan katangagun mata waɗanda suke kamammu wanda ba a san su da fitsara ba a san su da fitsara su ta nuna tsareci su ba haka suke ba al-ghafilat waɗannan abubuwa na wayewa duk ba sa gaban su abinda suka sani shine kame kansu da katange kansu da tsare mutuncin su to wani yazo ya samu irin waɗannan mata ko irin wannan mace da irin wannan sifa ga ta da imani ya jefe ta da wannan bakar magana Allah ce to duk wanda yayi wannan lu'inu fi dunya wal akhirah Allah an ce su a duniya da lahira matukar ba su tuba ba akan kazafin da suka yi aka yi musu haddi to waɗannan Allah subhanahu wataala ya nesanta su daga rahamarsa ba su ba ganin rahamar Allah a duniya da lahira wasu daga cikin malamai suka ce al-muhsanat ana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Maganar dai tana nan akan nana Aisha waɗanda suka jefe ta da zina, bayan kuma ita mace ce katangaggiya kamammiya mai tsare mutuncinta wacce bata ma san abin da yake faruwa ba, sannan mumina wani ya jefe ta da wannan, to Allah ya la'ance shi kuma yana da azaba mai girma a gurin Allah. To wasu suka ce ita ake nufi, kuma an yi jam'i aka ce al-muhsanati mata katangaggu, tare da cewa ita kadai ce, saboda sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk su shigo, su ma ya zanto hukuncin ne akan wanda zai jefe su da irin wannan mummunar magana. An tattara su guri daya, an yi jam'i tare da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, dan dukkanin su mata ne katangaggu kamammu, kuma dukkanin su suna da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matansa ne. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce al-muhsanatu din ana nufin Aisha, amma dalilin yin jam'i saboda ƴaƴanta su ma su shiga ciki da sauran matan al'umma duka, shi yasa aka yi jam'i. Don haka ita ummul mu'minina ce, uwar mu'minai ce, don haka uwar mu'minai ce maza, uwar mu'minai ce mata, saboda haka da ita da ƴaƴanta waɗanda suke su ne sauran mata mu'minai duk su shiga cikin wannan hukunci. Zanto duk wanda zai yi ma wata mace mumina kamammiya katangaggiya wacce bata san komai ba, amma ya je mata kazafi, to yana cikin wannan azaba da Allah subhanahu wataala ya ambata. Wasu daga cikin malamai suka ce al-muhsanat din karan farko ana nufin ummahatul mu'minin din, ana nufin matan Annabi duka. Aisha radiyallahu anha za ta shigo a cikin su dukhulan awwaliyan, saboda a dalilin ta Allah ya saukar da ayar. Wasu kuma suka ce al-muhsanati ana nufin duka matan mu'minai. Ala ayyi halin, Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce farkon wanda za ta shiga cikin wannan aya, saboda a kan ta ne hukuncin ya sauka. Sannan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma duk za su shigo, saboda suna da alfarma irin wanda nana Aisha take da shi. Sannan sauran matan mu'minai waɗanda suka cika waɗannan sharuɗa su ma duk za su shigo ƙarƙashin wannan ayar. Duk wani wanda ya jefi wata mace kamammiya katangaggiya da ƙazamammiyar magana irin wannan, to ya cancanci la'anar Allah a duniya da lahira. Sannan idan bai tuba ba zai haɗu da azabar Allah mai girma a ranar gobe kiyama. Saboda haka duka waɗannan duka sauran mata sun shiga cikin wannan min babu aula ummul mu'minin, da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su shigo ciki. Az-Zajjaj yake cewa anan ba a mace mu'minai maza ba, sai ce wallazina innal ladina yarmuna al-muhsanati, ba a ce wal muhsinina ba, sai ce wal ba'si wal muhsinina ba, sai ce muhsanat mata katangaggu. Duk da cewa in an ambaci mace to namiji ma ya shigo, domin duk sanda za a jefi wata mace to zai zama abinda aka jefe ta da shi ai ba zai yi ta yi shi ta kare ba sai da wani mumini dan uwanta, kamar yadda ya faru da nana Aisha da Safwan ibn al-Mu'attab. Saboda haka in aka ambaci mumina mace to muminar wato namijin shi ma ya shigo ciki. Kuma watakila ambatan al-muhsanat saboda an fi wa mata irin wannan sharri sama da maza. Wataƙila namiji mutum yana jin tsoron ɗauki wani ƙwaron mataki a kan wannan, amma mace an fi zarginta da irin wannan zarge-zarge marasa kan gado. Wasu kuma suka ce a nan al-muhsanat ana nufin al-anfusul muhsanat, ana nufin rayuka katangaggu, saboda haka kaga da ran namiji da mace ya shiga cikin aya, da haka ƙazafin mace da ƙazafin namiji duk sun shiga. Kuma kana iya kace an ambaci mata saboda a dalilin ya mace ayoyin suka sauka, a dalilin da na Aisha ayoyin suka sauka saboda haka aka ambaci mata. Allah ce lu'inu fi dunya wal asira, al-la'nu shine al-ibad ar-rahmatillah, a dai santa mutun daga rahmar Allah, ramar Allah wacce ta yalwaci kowa da komai rahmati wasi'at kulli shay ci rama ta yalwaci kowa da komai ta yalwaci komai wasi'at kulli shay rahmatan wa ilma ta yalwaci komai da rahmarka ta yalwaci komai da ilminka to amma da yadda rahmar Allah take da yalwa a ce wani yayi laifin da zai yi nesa da wannan rahmar to babu shakka wannan yana nuna cewa laifin da yayi ba karamin laifi bane laifi ne kasantacce da har ya cancanci Allah ya nesanta shi daga rahamarsa duk wanda yadda rahamar Allah take da fadi to amma anan Allah ce lo'inu fi dunya Allah an ce su a duniya Ibn Ashur yana cewa la'antar su a duniya ta kunshi abubuwa guda hudu na farko dai duk wanda yayi wannan abin bai tuba ba ya zama fasiki na biyu kasancewarsa ya zama fasiki ba za a karbi shaidarsa ba kuma har abada sannan abu na uku mu'minai za su yi kaffa da shi ba wanda zai tsara sakin jiki da shi tunda har ya zanto ya yi wannan aika-aika ya yi wannan laifi mai girma to kuma mutane ba za su taɓa yarda da shi ba ko labari ne aka ce daga bakinsa yake to ba za a amince ba sannan abu na hudu za a yi masa haddi da ya tabbata bai iya kawo shaidu ba akan abin da ya yi na kasafi akwai haddi da zai biyo baya to waɗannan abubuwa guda hudu duk sun shiga ƙarƙashin la'anar da Allah ya masa a duniya ya zama fasiki na ɗaya kenan na biyu ba za a karɓi shaidarsa ba na uku kuma mu'minai ba za su taɓa yarda da shi ba za a yi kaffa da shi na hudu kuma za a yi masa bulalar kasafi to wannan duka yana cikin ma'anar lo'ino fi duniya sannan a lahira kuma shi ne Allah ya nesanta shi daga rahamarsa anan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina yarmuna al muhsanati kamammu mata masu kame kai ya nuna kenan idan mace aka same ta da laifin tayi zina har ma aka yi mata bulala ta san so ba mai aure bace aka yi mata bulala to dan wani ya jefe ta da wannan zinan da ta yi ya ce da ita mazinaciya to ba zai shiga cikin wannan ayar ba wato in yana ba da labarin wani abu da ta yi duk da cewa abin da ya yi din ba daidai ba ne duk wanda ya yi laifi kuma aka yi masa hukunci a kan laifinsa shari'a ta ainihin wanke shi ta hanyar haddi kamar wanda ta yi aka same ta da laifin aka yi mata haddi to idan mutum ya kirawo ta ya zaniya ba za a yi masa haddin kazafi ba amma kuma za a yi masa haddin cin mutunci saboda ya zama kuma cin mutunci labarin da ya bayar na cewa ta yi zina a baya ai ba ƙarya ba gaskiya ne kuma har an mata haddi a kai ba ta shiga ba ta zama al-muhsana ba saboda an same ta da wannan laifin amma kuma idan aka same shi da jifanta da irin wannan mummunar magana to shugaba ko alƙali yana iya hukunta shi ana iya ladabtar da shi akan wannan mummunar magana da ya faɗa don haka ko da a ce a da ta yi laifin kuma daga baya ta tuba to baya halatta a ci gaba kuma ya jifanta da wannan abin da ta wato da aka same ta da shi na laifi wanda kuma ta tuba daga wannan abu Allah ce wala hum azabun azim suna da azaba wanda take mai girman gaske ita ce azabar jahannama babu azabar da take ta wanda idan ba su tuba ba kafin mutuwarsu idan mutum ya yi laifi ya mutu a kan laifin bai tuba ba to wannan shi ne abin da ya cancanta na hukunci a gare shi ranar gobe kiyama sakamakon sa azaba mai girma amma wanda ya tuba to Allah subhanahu wata'ala mai karɓar tuba ne saboda haka kun ga wannan tsari ne akan la'ana in faɗi lo'inu fi duniya wal akhirah sai kuma aka ƙara wannan akan la'ana don a nuna maka tsananin wato munin wannan laifin laifi ne mai tsananin muni bayan la'ana kuma sannan wata azaba mai girma ta biyo baya burhanuddin al-biqai a cikin tafsirin sa nazmu durar fi tanasub al-ayi wa suwar yake cewa hadha al-hukm wa in kana 'amman wannan hukunci duk da cewa hukunci ne da yake na bai daya da ya shafi kowa da kowa duk mutumin da zai yi wa wata mace bai irin waɗannan sifofi yayi mata kazafi to ya cancanci wannan hukuncin yace duk da cewa haka hukuncin yake fa huwa li ajli siddiqati bizzat to amma Allah ya saukar da shi musamman saboda nana Aisha saboda nana Aisha ta kai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan hukunci wa bil qasd al awwal kuma ita ce manufa ta farko da ta sa aka saukar da wannan hukunci yace wa fihi وفيما فيه من التشديد الذي قل أن يوجد مثله في القرآن من الإعلام بعلي قدرها تتوئلون ونن أنا نقوبة لألا يأمتها والدباء سنة يواء أتها القرآن أهلا نقوبة إلون ونن لأنا الدنيا دلاهرة دوت أذابة بجرمة ألا يكن هذا إلون ونن أما أولا ليك كمرأة وجن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا أنجير أقوبه من كلا كلا ما سجر من قسكي أكد دوان ذي كشمو مهيدا قنقر وما يقتل مؤمنا متعمدا وان ذي كشمو مهيدا قنقر فجزاؤه جهنم فاكما قنسا وتر جهنم شيء ما تعنم بأكشي خالدا فيها زي دوما أتكنتا وغضب الله عليه كما الله يفشي دشي ما تعيى نباك تشي ولعنه كما الله يلا انشيش ما تعيى نباك تشي وعد له عذاب العظيمة كما يا ما ستانا جن عذاب ذي جرمة وكل ذاك وكتشي وعذاب تشيكو انشي اقوبة تشي دولي كان دولي وتكم وتا اكم وان ايه كتوان اللي فينا كشبو مني فإن وان نباس ديوا اتشي القرآن za ce ga wani laifi amma an jera ukubobi ba ɗaya ba biyu ba akan mutum ɗaya to sai a irin nan yace to wanda Allah ya jera waɗannan ukubobi la'anta a duniya la'anta a lahira sannan ga azaba mai girma yace to wanda yana nuna maka girman sha'anin nana Aisha wanda yana nuna maka cewa nana Aisha ba ƙaramin mace ce ba ƙaramin mutum ce a addinin musulunci ba a gurin Allah wa jali amriha fi azimi faqriha ما يحل عن ما يجل عن الوصف أبدا بذاك إياه وصف تاشبا بيدك كيغا كثيفا تاشبا ذاك إياه ما فإنما ما ترد الله سبحانه وتعالى يما تقول وانا الدرجة يما تقول وانا مدعي كما أتي واني مسلمي ينا دعور مسلين شي أما يحل التاوى كنسا كي يمين شيء الديني يما قنقنو نلشي متنشي أكنتا فالأرمية قم قنقنو أكنتا da bata ta da zaginta babu shakka wannan mutum ya tabe duniya da lahira sannan wannan ayar har ila yau ta ƙara tabbatar mana cewa kazafi mutum yayin mutum kazafin zina wanda yana daga cikin manyan laifuffuka da duk abin da Allah subhanahu wataala zai ce ya la'anci wanda ya yi shi kuma ya tanada azaba mai girma a kansa kuma aka sanya haddi a kansa wannan alama ce ta cewa wannan laifin yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka to saboda haka wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa cewa wannan ayar tana magana akan nana Aisha duk da cewa kuma akan nana Aisha take magana hukuncinta ya shafi kowa da kowa ya shafi kowane mutum da zai yi ma kowace irin mace mai irin wannan sifa kazafi to ya cancanci irin wannan azaba a wurin Allah subhanahu wataala daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah kuma wannan shine maganar Ibn Kathir cikin tafsirin sa tafsir al-Qur'an al-Azim haka da ita maganar Qatada Ibn Da'amah as-Sadusi daga cikin tabi'ai da kuma Abdul Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam daga cikin magabata wasu kuma suka ce a ayar tana magana ne akan yiwa Aisha da sauran matan annabi kazafi tana magana akan Aisha da sauran matan annabi daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan magana akwai al-wahidi mai tafsirin al-basit da al-wasit da al-wajiz da kuma al-kirmani sannan kuma ce maganar ibnu abbas ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu da al-majirinsa sa'id ibn jubair shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu haka nan ita ce maganar al-dhahhak da al-kalbi da abul jawza da wasu daga cikin malamai ibnu taymiya ya danganta wannan magana zuwa ga mafi yawan malamai sun ce wannan ayar tana magana akan wanda zai yi wa nana Aisha da sauran matan annabi kazafi Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi na Abu Huraira wanda mun karanta shi a baya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ishtanibu sab'a al-mubiqat kunitanci abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadanne abubuwa ne bakwai masu halakarwa wato wadanne laifuffuka ne guda bakwai masu halakar da masu yin su Annabi yace laifi na farko ash-shirku billah shirka da Allah laifi na biyu as-sihr sihiri laifi na uku kuma qatlu nafsin lati harrama Allah illa bil haqq kashe ran da Allah ya haramta ba bisa gaskiya ba bisa haƙƙi ba sannan na hudu aklu amwalil yatama aw aklu amwalil aklu malil yatim wato cin dukiyar maraya ba bisa haƙƙi ba bisa adalci ba sannan na biyar shine aklu riba cin kudin riba sannan na shida tawalli yawmal zahf guduwa ranar yaki sannan na bakwai shine qazful muhsanati alghafilati almu'minat annabi yace qazful muhsanati alghafilati almu'minat annabi ya maimaita wadannan sifofi da suka zo a cikin ayar almuhsanat kama mun mata masu katangagu masu kame kansu sannan alghafilat wanda musamman me yake faruwa ba musamman abin da yake ba wanda ba su damu a ce da su wayayyu ba su abin da suka sa a gaba shi ne tsare mutuncinsu sannan almu'minat mu'minai Allah ya ce to wannan azaba ta tabbata a gare su yaushe yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa wato wannan azaba za ta tabbata a ranar da za su gane cewa lalle abin da suka yi sun girma wa kansu mummunan aiki kuma abin da ba za su iya kauce masa ba saboda zai tabbata a kansu domin za su samu shaida hatta daga gaɓoɓinsu za su ba da shaida a nan aka ware waɗannan gaɓoɓin aka ambaci harshe aka ambaci hannu da ƙafa yasa aka ambaci hannu da ƙafa da harshe tare da cewa duka jikin mutum zai ba da shaida sai wa qalat lijulunihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay sai su ce wa fatansu dan me kuka yi bada shaida akan mu sai Allah da yasa komai yayi furici shi ne babu damar furici saboda duka jikin gaɓoɓin jikin mutum za su iya shaida akan su amma a nan sai aka ware harshe da hannu da ƙafa saboda waɗannan su suke taka rawa yayin da za a yi wa wata mace ƙarzafi za ka samu waɗannan gaɓoɓi guda uku su suka fi taka rawa da harshe ake furta wannan ƙazafin lokacin da aka zo furta shi za a furta shi ne da baki da harshe sannan aka zo nuna wanda ake wa ƙazafin da hannu za a nuna shi za a zo wucewa ce gashi can ana nuna shi da yatsa sannan kuma da ƙafafuwa ake tafiya inda za a je a yaɗa maganar duk wata majalisa da za a je a kai maganar da ƙafa za a taka a je a kai maganar saboda haka sai aka ambaci waɗannan gaɓoɓi saboda yadda suke taka rawa wajen yayata irin wannan ƙazafi da aka yi wa mumuni a ranar lahira waɗannan gaɓoɓi duka Allah subhanahu wataala zai sa ɗan adam Allah ya rufe masa bakinsa sai ya ce da shi gaɓoɓinsa su yi shaida saboda duna baki ne zai iya yin ƙarya ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi mu ba mu shirka ba mu taɓa yin shirka ba to saboda haka za a yi wa Allah ƙarya a wancan lokacin to amma in aka rufe baki sauran gaɓoɓi waɗanda da su ne ake aikata laifin to su Allah zai ba su dama su yi magana kamar yadda ya zo a cikin hadisin Muslim da ya ruwaita daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Anas yake cewa mun kasance a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi dariya sai ya ce da su hal tadruna mimma adhak ko kun san me nake wa dariya sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai Annabi ya ce da su min mukhatabati al-'abd rabbahu yadda bawaye zai yi magana da ubangijinsa ranar gobe kiyama zai ce ya rab ya ubangiji na wato ba ka zo hisabi bawa zai ce wa Allah ya ubangiji na alam tujirni min adh-dhulmi qulu bala ba ka kare ni daga zalunci ba ko ka hana da zalunci Allah ce eh na hana ka zalunci sai ce bala Allah ce masa eh fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni kai da aka tsiye shi aka gaya masa laifukansa ce to Allah ba ka ce ba zalunci ba ce eh na ce ba mu zalunci ce to ni yanzu bazan yadda wani ya ba da shaida a kaina ba sai wanda yake daga bangare na da bangare na su za su bayar da shaida a kaina to kaga wannan a dabi'a isan kai ne kace kai na bangaren ka za su bayar da shaida eh sai Allah ya ce da shi kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida kai wa kanka shaida da kanka na baka dama na baka dama kai wa kanka shaida tun da an kawo mala'iku sun zo da littattafai da rubuce-rubuce duk gashi nan sai ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida al-hasiba an ba shi ya gaggani mala'iku sun zo sun ba da shaida raqibun atid ta zo ya ba da shaida ina nan abubuwan da suka faru gashi mun rubuta ce shi ba zai yadda ba a ba shi shi zai kawo shaida daga kanki daga jikin shi shikenan Allah ce to shikenan kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina shuhuda kai kai shaida su kuma suna dan ai abin ya faru fa yuktabu ala fihi sai a rufe masa bakinsa rub sai ya kasa cewa komai da baki fa yuqalu li arkanihi sai a ce wa gabobinsa intiqi ku yi magana fa tantiqu bi a'malihi dan dan sai su ta fadar ayyukansa abubuwan da ya da hannunsa hannu ya ta fada abin da ya da kafafuwansa kafafuwansa ta fada duk wata gaba da jikinsa da ya saba wa Allah da ita sai ta shiga bayani ba ga ba zai dakatar da suke kuma shi ya ce a bar shi ya kawo shaida daga jikinsa Allah ce to shi kenan kawo shaida daga jikinka Allah ce sauran gaɓoɓinsa duk ku yi shaida ku ba da shaida akan abin da suka daga nan sai ta faɗar ayyukansa yadda yake rubuce din da a cikin littafin mala'iku haka da za a gani kamar suna karantawa sai bayan sun gama ba da shaida ta cika gashi ya wayi gari dumu-dumu a cikin laifi sai a buɗe masa bakinsa sai a bashi ya yi magana a lokacin sai ya ce bu'udan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadin ce Allah wadaranku Allah wadaranku ba ku duk nake kokarin karewa ba ina kokarin kare ku kan mu shiga wuta ko kuma yanzu da an ba ku dama kuma mai hukunku ba da shaida mai kyau duk ku ba da mummunan shaida to wannan shi ne yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi dariya Allah ce yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin yawma idhin a wannan ranar da harsuna za su yi magana gaɓoɓi da sauransu da hannaye da ƙafafuwa to a ranar ne yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah subhanahu wa ta'ala zai cika musu sakamakonsu wato cikakken sakamakonsu na gaskiya a ranar Allah zai ba su cikakken sakamakonsu na gaskiya wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin kuma za su san cewa lalle Allah shine na gaske shine gaskiyar kuma shine al-mubin mai bayyana komai wato a ranar ne za su ga sakamako na adalci Allah zai cika musu ayyukansu ba tare da zalunci ba al-haq anan yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq sakamakon su na gaskiya shine sakamakon da suka cancanta sakamakon da zai bayyana a wurin kowa cewa an yi sakamako na gaskiya ba a yi san kai ba ba a yi zalunci ba an ba su haƙƙinsa da suka cancanta shi yasa aka kirawo sakamakon da cewa sakamako ne na gaskiya wato zai bayyana ga kowa da kowa cewa Allah subhanahu wataala ya ba su hukuncin ya ba su sakamakon da ya dace da su ba zalunce su ba ba rage musu komai ba ƙara musu wani laifi da ba su yi ba an ba su abin da suka cancanta saboda haka a lokacin babu wani wanda zai iya cewa zai yi apil an yi masa shari'a zai daga ƙara saboda bai yarda da shari'ar ba kowa sai ya gamsu da shari'ar da aka yi shi ma wanda aka yi shari'ar zai gamsu cewa eh lalle an masa adalci an masa gaskiya shi yasa aka ce dinahumul haq, wato sakamakon su na gaskiya. An-nahas yake cewa dinahumul haq sakamako na gaskiya shine Ubangiji subhanahu wataala yayi wa wanda yake kafiri ko wanda yayi mummunan aiki, Allah subhanahu wataala ya masa sakamako da adalci, ya masa sakamako da adalci. Su kuma waɗanda suka kyautata, suka yi kyawawan ayyuka a nan duniya, Allah ya musu sakamako da falalarsa da ihsaninsa. Waɗancan ya musu mujazat bil adli, wato abinda suka yi ne aka kama su da shi, ba a ɗauki laifin wani an ɗora musu ba, ba a caje su da laifin da ba su yi ba, a abinda aka kama su da shi shi ne na laifinsu. Su kuma waɗanda suka kyautata, su kuma falala za su gani, ma'ana za a dinnanta musu sakamakon da suke ma tsammanin za a samu, abinda suke tsammanin ma za a basu, to za a dinnanta musu. Ja bil hasanati falahu ashru amsaliha, za a dinnanta masa shi zuwa gida goma, zuwa ninkin 700, zuwa ninkin ba iyaka. To kaga wannan sakamako ne bil ihsan wa bil fadl, yana mu'amalanta bawansa wanda ya kyautata da falalarsa. Bil fadli wal ihsan lil ladina ahsanu al husna wa ziyada, al husna af'alu tafdil lina al hasana, wanda yayi kyakkyawan aiki to yana da sakamako mafi kyau kuma ma hadda kari. Allah yana cewa rabbiya ya bayyana al amra, wato a lokacin da za su gane cewa Allah subhanahu wataala shine al haqqul mawjud al thabit, al haqq yana zuwa da ma'anar al mawjud al thabit, wanda yake akwai shi ba kariya bane, kamar yadda suke zato cewa abinda ake gaya musu game da Allah ba gaskiya bane. A ranar za su gane cewa abinda ake gaya musu da Allah, cewa eh lalle akwai Allah din, kuma bayan akwai Allah din ya sifantu da sifofin da ake gaya musu, ya sifantu da shi. Akwai sifar adalci, akwai sifar ihsani, akwai sifar gafara, akwai kuma sifar ukuba, duk ya sifantu da wannan. A lokacin za su gane cewa shine alhaqqu في ذاته الثابت في ذاته وصفاته وافعاله الظاهر الذي لا شك فيه شين ظاهري ودباب كوكنتو اتكنسا والهادي من يشاء المظهر للحقائق شين بشير يد وديسو سنكم شين ببين حقائق عران الله رأيك شكي أبو بوان دل الدنيا بك يدن سوبا كوكي تابابا سؤالنا ذاك تبتا دسوا أبنا دعكي غير مكا أشي حقيقي. Allah zai bayyanar da komai a ranar, shi yasa aka ce al-mubin, al-mubin, Allah zai bayyanar da komai a wannan rana. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yana cewa qad aqarru bi wujudihi, ai sun yarda cewa akwai Allah azza wa jalla a nan duniya, sun yarda cewa akwai Allah. Mushrikai da Allah yake magana da su sun yarda cewa akwai Allah subhanahu wataala, wala insa al man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah, tabbai su waye halitta sama da ƙasa sai Allah, man khalaqahu la yaquluna Allah, waye halitta za su su ma Allah ne halitta su, za ka san yadda cewa akwai Allah a nan duniya. Amma a wannan ranar, lakin fi zalika al-yaw, a wannan ranar ta alkiyama, ya alamuna annahu al-haqqul mubin duna ma siwahu, a lokacin za su san shine tabbas da gaskiyar banda sauran abubuwa da suke riƙe suna bauta musu ba Allah ba. A lokacin za su gane cewa Allah shi ne tabbas, ashe waɗancan duk abin da suka riƙe hauma-hauma ce ba gaskiya ba. Shi ya sa Allah ce huwa al-haqqu, ya kawo sigatul hasri, huwa al-haqqu shi ne tabbas ɗin, shi ne gaskiyar. Fa innahu yawma idhin la yabqa ahadun yudda fi al-ilahiyya, a wannan ranar ta al-kiyama ba wani ɗaya da zai yi saura wanda za a ce shi Allah ne, babu shi. In a nan duniya ko waɗanda ake allantarwa, to aka je lahira, a lokacin za a gane cewa ashe Allah na gaske shi ne Allah, waɗanda duka allolin ƙarya ne, allolin boge ne, maƙaryata ne, maha'inta, macuta. Sannan wala ahadu yushriku bi rabbihi ahada, sannan a ranar babu wani ɗaya da zai yi wa Allah shirka. Limanul mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, kowa a ranar zai saluda ya sallama ya sakarwa Allah subhanahu wataala mulkinsa, ba wanda zai tutiya da mulkinsa, ba wanda zai iya tutiya da matsayinsa da kudinsa da jama'arsa da menene dinsa, duk a lokacin kowa zai zubar da nashi ya yarda cewa Allah shi kadai ne Allah. Shi yasa aka kawo abinda aka asiga ta al-hasr aka ce huwa aka damiru al-hasr wa ya'lamuna anna allaha huwa al-haqq al-mubin aranar babu daya da zai ce akwai wani abu ba Allah ba wanda ke cancanta a bauta masa ko a hada shi da shi al-allamatu as-sa'idi alayhi rahmatullah tafsir al-karim ar-rahman yana cewa awsafuhu al-azimatu haqqun aranar dan adam zai gane cewa lalle sifofin Allah manyan sifofin Allah da suka zai sifanta da su gaskiya ne a ranar zai tabbatar da cewa af'aluhu hiya al-haq ayyukan Allah su ne gaskiya wa ibadatuhu hiya al-haq zai yadda cewa bautar Allah ita ce gaskiya wa liqa'uhu haqqun zai yadda haduwa da Allah gaskiya ne wa wa'duhu wa wa'iduhu haka nan zai yadda cewa wa'adinsa alkawarinsa na aljanna da yawa mu'minai gaskiya ne wa wa'iduhu alkawarin narko na azaba da yawa kafirai gaskiya ne wa hukmuhu ad-dini wal jazaa'i haqqun hukuncin sa na addini yace abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza wajibi abu kaza bai da kyau a lokacin zaka yadda cewa eh lalle gaskiya ne haka nan hukmuhu al-jazaa'i sakamakon da ubangiji yace zai bawa mutanen kirki da wanda yace zai bawa mutanen banza a lokacin zaka tabbatar da cewa eh tabbas gaskiya ne wa rusuluhu haqqun ranar zaka yadda manzannin Allah gaskiya ne a ranar gaskiya ce kawai zaki aiki kowa da kowa zai sallama mata amma babu wanda sallamawar za ta masa amfani sai wanda ya sallama mata a nan duniya a nan ne zaka sallama wa gaskiya sai maka amfani amma can mutum sai da aka je can sannan ya sallama wa gaskiyar da ake gaya masa to ya makaro ai gagarumar makara wacce babu abinda zai iya gyara ta ibnu ashur a cikin littafin at-tahrir wa at-tarwir yake karin bayani akan wannan gaba wa ya'lamuna anna allaha huwa al-haqq al-mubin yake cewa a ranar ne zai bayyana ga mutane kakab cewa eh lalle Allah shine gaskiya yace ma'anar anna allaha huwa al-haqq al-mubin annahum yatahaqquna dhalika yawma idhin bi'ilmin qat'i la yaqbalu al-khafa' wa la taraddud a ranar kowa da kowa zai tabbatar ba wanda zai yi ta ba ko ya yi kokwanto ko ya yi inda-inda a kan wannan kowa a ranar zai tabbatar idan a nan duniya kafin aje wannan rana sun san da haka to amma a ranar za su yi sanin da ya fi wanda suka yi a nan ko da a nan mutum ya san Allah gaskiya ne to a ranar zai ƙara tabbatarwa da cewa eh lallai haka abu yi hakan abin yake saboda haka a nan lokacin da aka je can kaga komai karara a baje a fili to sai kan kamar ma da baka san komai ba kamar an mayar da sanin sa a nan na nan duniya kamar ba sanin kamar ba san komai ba ne sai aka nuna kamar sai an je can da za su san tabbas Allah shi ne Allah to waɗannan a ayoyi ne waɗanda suka nuna tsananin uba ga waɗanda suka yi wa na Aisha kage ba su tuba ba musamman munafukai waɗanda suka mutu a kan wannan kagen ko ba sun tuba ba muminai da aka yi wa hajji waɗannan su an wanke su an riga an wanke su saboda haka su babu mutum uba ta lahira a kansu amma sauran munafukai tun da kan shi shi babban nasu babban mujirimin shi ne Abdullahi ibn Ubay ibn Salul har zuwa na ƙasarsa wanda suka mutu a kan wannan ƙage da waɗanda suka zo daga baya suka ɗora a kan abin da waɗancan da farko suka yi suka ci gaba da yi wa Nana Aisha ƙage to wannan ita ce azabar da take jiransu wannan shi ne sakamakon da yake jiransu Abul Qasim al-Qushayri Abul Qasim al-Zamakhshari cikin tafsirinsa al-Kashaf ke cewa shi ya bi alkur'ani kakab ya duba ayoyin da Allah ya yi magana akan wanda suke saba masa bai ga inda Allah subhanahu wataala ya kausasa zance ba kamar yadda ya kausasa zance akan waɗanda suka yi wa Nana Aisha kadari ce alkur'ani ya yi magana waɗanda suka yi laifuka bai ga inda aka kausasa zance ba ka duba tun daga farkon ayoyin da muka fara karanta innal ladzina ja'u bi rasulatin minkum ake ta magana akan maganar nan kai ka ce maganar nan ta ƙi ci gewa wani ma ya ce har yanzu wai mun kasa mun ne ba za mu fita daga maganar nan ba Allah ne bai fitar mu daga cikin ta ba saboda har yanzu muna cikin ta. To Allah yake ta magana akan wannan, ayi wannan jan kunni, ayi wannan gargadi, ayi wannan horo, ayi wannan kira, ayi wannan kaza, ayi wannan kaza. Magana ce ba kankanuwa ba. Shine Abu al-Qasim al-Zamakhshari yake cewa shine al-Qur'ani gaba daya, yace ya duba ya ga inda akai ta maganar masu saban Allah, amma bai ga inda Allah yayi ta kaiwa da kowa akan maganar magana daya ya kausata zance ba akan sha'anin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha, hatta kai Ubangiji subhanahu wata'ala ya mayar da waɗanda suka yi mata kazafi mala'alannu. Ja'ala al-qazafata mal'unina fi ad-darain jami'an, a duniya da lahira, lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa tawa'adahum bil'azab al-'azim, ya yi musu alkawarin narkon azaba mai girma fil akhirati al-akhira, wa bi anna alsinatahum wa aydiyahum wa arjulahum tashhadu alayhim bima afaku wa bahatu. Allah ya labarta cewa da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan ƙaryar da suka yi. Wa annahu yuwaffihim jazaa'ahum al-haqq al-wajib alladhi hum ahluhu. Allah ya sake nana ta zancen, yace kuma sai ya cika musu sakamakon su na gaskiya wanda suka cancanta. Hatta ya'lamu inda zalika annahu Allahu huwa al-haqq al-mubin, har a daidai lokacin su tabbatar da cewa lalle Allah shine gaskiya kuma shine mai bayyanawa. Allah subhanahu wata'ala yace Allah ya kawo magana a takaice, aw jaza fi zalika wa ashba'a wa fassala wa ajmala, wani gun ya fadada, wani gun ya dunkule, wani gurin ya takaita, wani gurin ya tsawaita, haka Allah ya tai daga wadannan daga ayata 11 har zuwa ayata 26 da Allah maganar yake. يأتي وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاءات. حتى كي الزمق شريلة تيوى أبن يزو أنا نا مغانا نلقود أذابا دل أنت دوائي. يأتي أبن أكف على أكف مشركي ما سبو تبون كبابي كي هكما وانا ديك ينا نولا مكي جرما شأنا نانا إشارة رضي الله تعالى عنها لجرما درجتا لجرما فللتا. Saboda haka a hirɗinka ka zauna tare da waɗanda suke taɓa mutuncin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha. A hirɗinka idan azaba kanka ta zo ba za ta ƙyale ka ba. A hirɗinka ka yi abota da wanda bakinsa yake juya shi wajen faɗar maganganu miyagu a kan na Aisha. A hirɗinka kada ka ce ai aqida sace ina ruwana, za ka ga ina ruwanka. Wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithluhum. Allah ya saukar da ayoyi duk sanda ka ji ana kutse cikin ayoyin Allah, cikin hukunce-hukuncensa, cikin shari'arsa. Allah ya ce kada ka zauna gurin da ake wa ayoyin Allah izgili. Daga cikin izgili ga ayoyin Allah shine izgili akan mutanen kwarai da Allah subhanahu wataala ya ce a yarda su, a mutunta su, a girmama su. Allah ya ce kar ku sake ku zauna tare da su, innakum idhan mithluhum, ce kuma kun zama kamar su. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Da haka ƙarshe da munafukai da kafirai, haka Allah zai tarkata su gaba daya ya watsa su cikin jahannama. Haka duk wanda ya zauna tare da wanda bakinsa bai tsarkaka daga ambaton waɗannan bayin Allah ba da miyagun maganganu, to babu shakka shi ma tare za a tashe su, tare za a tashe su ranar gobe kiyama. Dan shi ma daidai yake da shi, da a ce mahaifiyarsa ake zagi ake ɓaci ba zai abota da mai zagin mahaifiyarsa ba. A ce wani kullum ya zauna yana faɗar miyagun maganganu akan mahaifiyarsa, yana faɗar ƙasamun maganganu akan mahaifiyarsa, ai dai da ƙarfinsa ya ƙare ne na halal, ba zai zauna da mai zagin mahaifiyarsa ba. To na Aisha ummul mu'minina ce wa azwajuhu ummahatuhu, ba haka Allah ce ba? Matan annabi iyayen mu'minai ne. Saboda in kai mumini ne da gaske, to na Aisha mahaifiyarka ce, uwarka ce. To a zauna ana mata maganganu irin wannan, kuma ka ja mutum a jiki ka ce ai aqidarsa ce ina ruwana. to za ka ga ranar da za ka yi ruwa. Allah ya ci gaba da cewa bi.
Al-qadifatu lil-qadifina wal-qadifuna lil-qadifat وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina, kazamamun mata da kazamar magana ko kazamamun maganganu, lil-khabithina sun dace da kazamamun mazaje, wato miyagun mata da miyagun maganganu sun dace da miyagun maza. Al-khabithuna lil-khabithati, hakanan miyagun maganganu da miyagun maza sun dace ne da miyagun mata. والطيبات للطيبين اكاديميا هكذا نغرتتتم ماتا اركاكن ماتا ده تركاكن مغنغنو للطيبين سنداچي ني غتركاكن مزا والطيبون للطيبات هكذا تركاكن مزا ده تركاكن مغنغنو سنداچي ني غتركاكن ماتا اولئك مبرؤون مما يقولون وادنن دكانسو بابان وانكيوا ني وادنچن واتو وادن ده اكيو قذفي ababan wankewa ne min ba ya kuluna daga abinda waɗanda suke faɗa a kansu na ƙazafi. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, suna da gafara da arziki na karamci. Bayan Allah subhanahu wataala ya wanke na Aisha akan ƙaryar da aka yi mata da ƙagen da aka yi mata, ya kuma ambaci cewa duk waɗanda suka yi mata ƙagen nan da ba su ba, to waɗannan suna cikin la'anar Allah, kuma azabar Allah mai girma tana jiransu. Sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo wani dalili wanda shi ma zai kare yanke shakku game da abinda ake zargin na Aisha da shi cewa mata siffanta da wannan sifar mummuna ba. Shine abinda sunnar Allah ta gudana, yadda mutane kowa yakan nemi irin mai kama da shi a ɗabi'a, kaga cewa sun kulla abauta sun zama tare suke da koyaushe, wanda duk ɗabi'ar su ta zo daidai. Al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, to haka Allah subhanahu wataala ya sanya zamantakewar aure tana ɗorewa ne idan halayya suka yi kama da juna. Kaga cewa miji da mata in halayyarsu sun yi kama da juna sai kaga cewa aurensu ya ɗore, amma da sabar aka samu bambanci shi wannan halinsa daban na wannan daban, to ba za a ji ko ina ba. Amma in dai halinsu iri ɗaya ne, to ko za su dambace gobe za ka ji kuma suna ta ƙyaƙyata dariya sun kuma koma sun haɗe, ko kullum za su dambace a shiga a raba su, to kuma za ka je ka same su rayuwarsu ta ci gaba. Amma wanda halinsu bai zama ɗaya ba, ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza, to za ka samu cewa wannan aure ba zai je ko ina ba. To anan kowa ya yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ala ra'su at-tayyibin, duk wasu tsarkaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da su shine da farko a listin tsarkaka a listin Allah gaba daya. To ta yaya za a iya zama matarsa da yafi so ita kuma ta zama ba tsarkakiya ba? Ai ba zai yiwu ba. Ta yaya zai so wanda ba tsarkakiya ba kuma ya zauna da ita daga farkon aurensa har koma ga aya koma ga Allah tana nan a matarsa? Tun daga nan ya kamata mai hankali mai tunani mai imani ya gane cewa wannan abin da ake dangantawa na Aisha bai dace da hankali ba, bai dace da hankali ba ko kaɗan. Saboda haka sai Ubangiji ya kawo wannan ayar wadda ita ce aya ta 26, kuma a gurin wasu malamai ita ce aya ta ƙarshe da take da alaƙa da ƙissatul ifki, ƙissar da aka yi wa Aisha ƙage a cikinta, wanda insha Allah yanzu lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai zuwa gobe insha Allah za mu fassara ta. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuma na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.